الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات الرمضان هجرة تببا تنببا فلين زكادة النبي والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبوتيا لتجيه دو da 44 wanda ya daidai da 1 ga watan 4 shekara 2023 wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam Muhammad Baba Gusau Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a wannan gari na Gusau wannan jiha ta Zamfara inda muke gabatar da tafsiri a cikin littafin Sahihu Ibn Kathir a kafin mu ja akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa karma kallau bismillah da take nufi da cewa mijin bai sadu da matarsa cikin watan Ramadana ba shin tana nufin da rana ko da daddare idan daddare ne bayan an sha ruwa wannan babu komai saboda Allah ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم هل زوى قرشن آية إذا قلتنا نفهم شواء دلانني حكا قال الله يتيعي للن سياء أزمي قداس التندت يا والله أيام مدد أزمن دي قاتا sittin kuma na kafara wanda kuma malamin sun yi sabani in an samu irin wannan matsala shin matar da namijin kowa sai yayi akwai wanda suka ce kowa sai yayi shi yasa muke ba iyaye shawara cewa ku daina saka aure da watan Ramadana ku dinga bari in dai bai kai kafin watan Ramadana da wata ɗaya ba ko sati uku to gara ku dage auren ku dinga kai shi bayan sallah cikin watan Shawwal wannan matsalar da kuke gani wallahi ku sai ku ce a'a za a zo a yi mata aure wai a kai ta gidan mijinta ta yi azumi sannan kuma kun manta cewa irin wannan bannat tana faruwa to in ta faru kuma ba kowace yarinya ba take iya fitowa ta yi tambaya ko ta yi magana wallahi Allah ya sa an ji mu ne muna ba ku shawara idan ya zamanto dab da dab mu wani lokaci fa a masallacin mun aka ce Ramadan yayi kusan aka zo aka fara daurin aure bayan Juma'a wallahi sai an kusan kai la'asar ana daura aure kuma haka ana samun wa'annan matsalolin da yawa ƙwarin gaskiyar gaskiya Allah ya samu dace
za a iya tsarin ta ko a bashi da Allah. Wani yayin da aka yi ta biyu ya
to ta ce ya sakin mace da ciki tun tana da wata daya dama idan an saki mace da ciki ita iddar ta dama dole shine kiri a jira sai in ta haihu so ba mu sani ba lokacin da ya saki ta da ciki ya taba sakin ta a baya daya biyu wannan sakin da ya mata da ciki shine na uku yana da kyau muna faɗa ma iyaye ku ji tsoron Allah idan kuna da ɗaya a wani gida namiji ya saki ta to ku yi haƙuri ku bi dokar Allah ku batta ta zauna gidan da idda sai idan namiji shi ya ga zai iya keta dokar Allah ya ce mace ta fita da doka ce Allah ya sa cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna kukar a fitar da ku daga gidajen wala ya khurujna sannan ku kuma kar ku fita in ba mace ta zo da alfasha wacce take mabayyaniya ba da lokacin da namiji yake da damar ya ce to ki fita saboda haka in an saki mace duka haƙoƙin da ke tsakaninta na ma'aurata to haƙiƙe ne kawai yanzu babu shi ne na kwanciya tsakanin mace da namiji amma duk raguwar sauran haƙoƙin akwai su saboda haka yanzu da a ce bai sake ta tsawon wannan lokacin barin ta aka yi ke idda a gida kun ga mafi ƙaranci yanzu za ta ɗauki wajen wata tara kusan wata tara tana idda a gida tana ɗaukar nauyinta to wataƙila shi da kanshi in ya ga bala'i zai kummace ta kwa gara auren nan ya dawo da ya ci gabar ɗaukar nauyinta haka kawai ba gaira da ba dalili amma an saki yarinya da ciki wata shida wata ɗaya kuma kun ɗauko yarinya kun dawo da ita gida tunda an keta dokar Allah dole a dinga samun matsala gaskiya so yana da kyau ku gane cewa wannan dokar Allah ne ya tsara ta yace kada matan su fita ko kuma namijin kada a fita ya fita da ku dan namijin ya ga dama zai yi amfani da ƙarfi ya keta dokar Allah to wannan in ya keta ya ce mace ta fita ta ban mai gida ya zamanto alhakin yana kan shi so wannan ita ce ka'ida ta farko saboda haka abinda asali yake hana mu zaman lafiya rashin son zuciya ne sawa'un mazan ne ba sa jin tsoron Allah matan ba ma jin tsoron Allah son zuciya ya yi yawa na sha faɗa na ce a kun ga wannan haƙƙin da Allah ya ce a tsare shi to mafi yawanci 90 cikin 100 na waɗanda suka saki mace ba sa kiyaye shi ko kuma 90 cikin 100 na iyaye in an ce mace ta zauna gidan mijinta in idda su kuma ba sa yarda sai ce maganar banza yana son ta yi sake ta to ki zauna tunda ba ki da zuciya ba maza kallon fa dokar Allah ne ya sa ta ba ko ballantana a ce mutu asal talak ya sake ta tana zauna a gidan shi ta gama idda lokaci ya ga ba zai iya dawowa ya ci gaba da zaman aure da ita ba ya ce to wanda tun da dai Allah ya auren nan ga wata 500,000 ga wata 250,000 ga wata 100,000 ki je ki sana'a da shi iya abin da zan iya kenan to wannan kan a cikin maza kan to da wuya ku samu 5 cikin 100 wanda suke yin haka galibi uwa ka uba ka wartakewar take tsiya-tsiya ake rawa Allah ya kiyaye wannan maganar da ta faɗa cewa an haifi yarinya ya ƙi zuwa shi ta kullum muke ba ku shawara cewa kafin a yi aure ku san wa za ku ɗauki ɗanku ku ba in aka riga aka yi aure can sai yadda ainihin wato hali ya yi dalilin fa da ya sa shari'ar musulunci ba ta yadda ba mace ta aurar da kanta ba wali ya aurar da ita saboda in rigima ta taso wanda ya aurar da ita ya tsaya a kan rigima dan Allah wannan yarinya da ake magana ko take tambaya wanda ya aure ta din nan dan Allah a titi suka haɗu shi da shi aka kulla aure ko akwai wanda ya aurar da ita idan akwai wanda ya aurar da ita me ya amfanin sa da ba zai tsaya wajen nemo mata haƙƙinta ba, a kira shi a zauna da shi, in yanayi ya bayar an samu maslaha ta hanyar sulhu da tattaunawa da shi shikenan, in yanayi ya bayi zuwa gaba wata hanyar da za a iya karɓan mata haƙƙinta ya dangana zuwa ga kotu, dole a yi haka. Wannan shi ne amfanin waliyi. Amma sai ku ga an ɗaurawa mace aure, tana da iyaye, tana da waliyi, amma in rigima ta taso yadda ta san daga sama ta faɗo ba ta da kowa. To me amfanin waliyin? Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake wa in kuntum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yuridu islahan yuwaffiqi Allahu bainahuma. In rigima ta taso, Allah yake a ɗauko wasu daga ɓangaren mace, wani daga ɓangaren namiji. To in dai ana nufin gyara, to Allah zai shiga lamarin. In an ga cewa wannan abun a raba shi gaba ɗaya a raba, in an ga cewa a gyara a gyara. So yana da kyau, shi yasa wata rigimar in ta taso ba ni da lokacin da zan shige ta, sai dai in mayar da ita zuwa ga waɗanda, don mafi yawanci ba sa zuwa su nemi shawarar mu in za su yi aure, ya kamata su aura. In ka ga an saka mu cikin rigima, to an yi aure bala'i a taso, sana zuwa saka mu cikin rigima wacce ba mu san hawa ba, ba mu san wato soka ba. Saboda haka ina ba da shawara ita wannan, kafin su yi tunanin matakin kotu ba a titi ya ganta ba ya aure ta, a'a akwai waliyin da ya ɗaura masa aure, shi kuma akwai wakilin da ya tura ya karɓo masa auren. To waɗannan ɓangarorin guda biyu su zauna wajen su nemo mafita a kan wannan lamari. Allah kuma ya kiyaye. Sai ba a yi ma Allah dabara da wayo, da cewa kika yi mace ce ta riga ta yi zinan, ta samu kuɗi, sai ta ji wa'azi yanzu, ga kuma kuɗin a hannunta, ya za ta yi da shi? Sai mu ba ki fatawa, sai mu ce to tun da kin tuba amma dukiyar riba, da Allah ya ce faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha lahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Amma yanzu ki ce wai a baki fatawa ki, sannan ki tara kuɗin kuma ki tafi aikin haji, sannan idan kin je can ki nemi tuban Allah, to waye baki garantin ma kina da lokacin da za ki tafi aikin haji? Kika sani yanzu ko kina ƙoƙarin tattara kuɗin ki mutu hanyar kafin ma ki gama tattara kuɗin? Wannan magana banza ce. Ya kamata mutane su ɗauki Allah ya zama abun wasa ba gaskiya. Allah ya sa mu dace. Yar'uwa kirama kawai, shi kenan, ba wani dogon bayani. Sai yanzu mata suna makale mu wasu fatawoyi da waɗanda suna iya azumin wanda suke da ciki da masu shayarwa, ko da waɗanda suka haihu, kowace kawai sai ga tana neman fatawar ta ajiye azumin ba su kayi ba. Ina ai kawai yar'uwa kirama hindi.
Idan za ka rama wanda ya ke karfin ƙungaciyar, idan ka sha ruwa ko kuwa azumin kawai za ka yi fashewa, ana azumin kirkin
mutum. To malaman malikiya ne suka ce in suka ci mutum yi, ya kamata ya azumin da ya wuce sai bai ba har shekara ta zagayo ba, kuma wani azumin suka ce wanda zai iya ciyar ya rama, saboda kada ya saka sakaci wajen rama. Amma malaman, akwai malaman da suke ganin a'a, kawai azumi rama shi kafara ce, a matsala ce da ta tabbata da dalili na nassi. In an ce mutum ya ciyar, yana buƙatar wani dalilin da ya sa shi ciyarwan bayan rama azumi. Amma dai ko ma dai menene mutane in suka san cewa wannan abin haƙƙi ne na Allah to bai kamata su dinga wasa da shi ba, wajen sauke nauyin da Allah ya ɗora musu lokacin da suka ci bashi a kan wannan ainihin wato abu. Saboda duk wacce aka biyo ta azumi da zaran bayan Ramadana ya yi ta daidaici lokacin da ta san azumi yana da sauƙi, sai ta ƙoƙari ta rama azumin, zai fi mata alkhairi a kan ki dinga tarawa kanki azumi har ya zo ya sha ƙarfinki a ce ga na wannan shekaran ba ki biya ba, ga wata shekarar ta sake dawowa. Wannan akwai sakaci a ciki, Allah ya sa mu dace.
Muka son da Allah ka ƙara wadatar mana wasu malamai akwai yahudan ciki.
To akwai bambanci tsakanin ƙayyade iyali da kuma tsara haihuwa. Wa'innama kawai shawarar da na ga masana suna bayarwa. Yanzu akwai yarinyar da sai aure ba ta wuce shekara 17 ba, karan farko ta biyu aka sa masa abin da ake sawa a hannu. Ta biyu aka sa mata shi yanzu an kai wajen shekara 27 yanzu tana neman haihuwa, yanzu Allah ya ɗauki haihuwa. So abinda suke ba da shawara in ta ɓangaren abinda shafi wannan ne, to shi ne mafi ƙaranci kafin mace ta fara wannan tunanin ya kamata ya zamanto ta bari sai ta haifi ‘ya’ya huɗu tukunna. Amma wasu saboda rigima ko haihuwar basi ba sai zai sa wannan abin a jikinsu. Sannan maganan alluran rigakafi da ake magana, tabbas gaskiya akwai rigakafin da za ku ga ana saɓani da rigingimu a kansu, musamman abin da ya shafi lamarin polio. An fahimta? Da kuma dama abin da ya zamanto ana ta rigima tsakanin masana, wasu na cewa akwai cuta, wasu na cewa babu. Wallahi mafi alheri shi ne mutum ya haƙura da abin ya kauce masa kawai, zai fi zama ainihin wato alkhairi. Amma idan rigakafi da za a zo da shi, bincike ya tabbatar da cewa abin ba shi da matsala, wannan babin su daban. Amma wanda aka zo a ƙasa ko a duniya ana ta saɓani da rigima a kan abin, kamar polio kwanaki, wanda an kai an komo a kan abin da ya shafi lamarin polio ana ta saɓani a kan shi. Waɗannan su kawo hujjoji su ce babu matsala, waɗannan kuma su kawo dalilai su ce kai polio nan fa akwai matsala saboda dalili kaza da dalili kaza, saboda dalili kaza. To an samu irin wannan rigiman, to mafi alheri in an zo maka da irin wannan polio, to mutum ya kauce masa, shi ne zaman lafiya. Allah ya sa mu dace. So magana guda biyu ta faɗa. Matsala ta farko maganganun da wato iyayensu mata suke faɗa a gabansu a kan iyayensu maza. Ki sani cewa tarbiyya kike koyarwa. Yakke za ta bar gabanki za ta tafi wani waje za ta yi zaman aure. Wani lokaci a gidaje da kuke gani sun kasu gida biyu. Akwai gidan da saboda yanayin zaman lafiyar gidan da yadda rayuwar auren take, wata ko zuwa ta yi kwana biyu uku ko ba a faɗa mata ba, daga nan tana fahimta cewa yanayin zamantakewarta a gidan mijinta to tana da matsalar da ya kamata ta koma ainihin wato gyara. So kuma kika riga kika saba da rigima da faɗar kowace irin magana, abin da kike ba irki identity a kansa shine ta tafi ita ma gidan mijinta duk abin da ta ga dama in abu ya haɗa su da shi to ta dinga wato faɗa masa, wanda kuma daga ƙarshe abin ba zai yi wato kyau ba. Na faɗa nake cewa a nan wajen idan ba dan da sunna ta zo ta ce yin haka ba kyau ba, a shekarun baya za ku ga mace ba wai ta tsaya sa'insa da mijinta ya faɗa ta faɗa ba ko ta faɗa mai bakar magana. A da mace yanayin irin tarbiyyar da iyaye suke mata da yadda suke gina girman mijin a zuciyarta, za ku ga mace in ta zo duk abin da za ta ba mijinta ba ta iya ba shi a tsaye sai ta duka take ba shi. Amma yanzu wata wurgu maka ma za ta yi, ta ce ga shi nan shi kenan. Saboda kawai an ɗauki auren a matsayin abin yayi, ina da tsawawanci lokaci yayi ta yi aure, lokaci yayi nima, lokaci yayi zan je dai in ga ya ake rayuwar auren. Sannan ba a ɗaukar cewa shi yasa ga al'amuran duk sun rikicewa mutane, sai kaga an yi aure guda 100 a shekara kafin shekara ta zagayo, da ƙyar za ka ga 50 sun wanzu, 50 zai wahala in ma dai wasu ba su mutu ba ko wasu suna kan hanya ko ta ana rigima, kuma duka yana da alaƙa da yadda aka gina ne. Saboda haka mata su ji tsoron Allah kamar yadda wannan ta yi bayani, su gina. Babu gidan auren da ba a iya samun matsala da rashin fahimta in shekun ya shigo. Amma ki sanin cewa mijinki shugabanki ne, shi kuma ka'ida shugaba don ana masa magana a kowane yanayi, dole kai da kake magana wanda ake shugabanta da wanda yake shugabanta ke zamanta akwai bambanci. Akwai matan da yanayin ɗabi'arsu da kaifin harshensu za ku ga cewa idan tana magana da namiji in zai faɗi magana guda 5 sai ta faɗa mai 10. To kuma lokacin da rai ya ɓaci mace zamanto bakinta yana da kaifin da in an faɗi ɗaya sai ta faɗi 5. To wallahi gaskiya dole a zo a samu matsala daga baya. Saboda haka na sha ba da shawara na ce kowace mace ta yi ƙoƙari ta dinga fahimtar yanayin mijinta. Akwai mijin da in yana faɗa in wani abu ya faru ku jira ake ya sauka, in ya sauka sai a yi magana da shi. Akwai wanda in ya fara haƙuri kawai yake buƙatar a bashi, in an bashi haƙuri zai yi shiru kuma shi kenan maganar ta riga ta ainihin wato wuce. Sannan kuma ta ɗaya ɓangaren da ta yi magana, wannan tabbacin haka yake, akwai iyayen da sun ɗauki 'ya'yan da suka haifa a matsayin kadara ko jari. Yanzu akwai matar da na sani da 'ya'yanta guda 3 yanzu a gabanta ta hana 'ya'yan aure, saboda ta ɗauke su kawai a hanyar da su ne wato fatsar da suke farauto mata abin da suke so. So shi ya take so, shi ya sa kun ga wannan rayuwar da kuke ganin ta, kar ku ɗauka fa cewa yadda idan ɗa ya ɗauki alhakinku kuna iyaye, in an je lahira Allah zai yi sabi, kar ku ɗauka cewa amma ko in kuka ɗauki alhakin ƴaƴan idan kuka je lahira babu hisabi. Wallahi akwai hisabi, dan manzon Allah ya ce la tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyama, wallahi sai an mayar da haƙoƙi zuwa ga masu su ranar alƙiyama har sai ya zamanto akuya mai ƙaho an sa mata mara ƙahon tara matunkurin da aka yi mata. Wani daga cikin jami'an tsaro ya zo nan garin aikin zaɓe, kwanan nan wannan zaɓen da aka ya kai wata ɗaya a nan garin kafin ya koma, ya kira ni har na haɗa shi da wani malami a nan garin na ce je ya same shi ya magana da shi. Ya faɗa mu da nan faɗi hoton ɗin ba a nan garin, ya ce irin yadda ya ga 'yan mata suna shige da fice a wannan hotel ɗin a wannan lokacin, ya ce wallahi ban da ya ga nan wa idan shi ana yi ko a Lagos ake yin tafiya haka kuma a nan garin. yace akwai yarinyar da ta fito ta hawo mashin ya bi ta sai da ta sauka a unguwarsu yace yana kallanta sanda ta sauka abin ta shiga gida abin da ta fara yi shine cefane sai cefane ta shiga gidan ya sa aka yi sallama ita ta fito ya faɗa mata cewa shi jami'in tsaro ne ga inda yake biye da ita to shine take faɗa mai cewa ita ce babba a gidansu gaba ɗaya responsibility na gidan iyayen sun ban mata sai ta fita ta je ta yi irin wannan harkar ta dawo sannan take samu abin da za ta zo ta ciyar da gidan akwai irin wannan matsala sannan ya ce ma akwai yarinyar da ita ma ya biyo ta sai da ta sauka gidansu ya tare ta kafin ta shiga wannan yana faɗa muku fa a nan garin fa da ya tare ta shi kenan sai ya fara interview da ita bayan ya faɗa mata cewa shi jami'in tsaro ne da shi ne take koro mai cewa asali abin da ya saka ta ciki lokacin da ta taso ta kai lokacin da za ta yi aure tana so za ta yi aure babanta a tafaure ce ba za ta yi aure ba wasu ta gama menene sai ta gama menene sai ta gama menene aka zo shi kenan sai ta fara alaƙoƙi marasa kyau da yaran unguwa to tun tana yi da yaran unguwa yanzu har ta zama professional ɗin da ta mayar da abin neman kuɗi wanda haka yanzu ƴan matan da suke a gaban iyayensu karuwai ne wallahi tana da yawa kuma wallahi tallahi iyayen ne suke da gudunmawa wurin lalacewarsu na taɓa ba da labari cewa akwai shekarun da ina zaune a gida kawai sai ga wata yarinya ta zo da yaro a hannunta ta yi sallama ta ɗaga labulen labarari na sai na ce mata ta shigo sai ta ce min a ba za ta shigo ba daga nan za ta ɗaya sai ta ce min ka ga wannan yaron da ke hannuna na ce mata eh ta ce wannan yaron da kake gani bai da uba kuma ni na haife shi kuma na kawo shi ne kawai zaɓin biyu ko ku san yadda za ku ji yaron ko in na ban nan sai na kashe shi na lallaɓa ta ta shigo ta zauna na ce mata me ya faru ta shi ne ta koro min labarin yadda abin ya faru ta ce ta taso a gidansu iyayenta aka in ta fita da safe ba wanda ke tambaye ta ina take zuwa sai lokacin da ta ga dama ta dawo gidansu za ta zo da kuɗi ita take ɗaukar nauyin gidan ita take yin kaza ta ce to sai da ta samu matsala ta zo ta haihu wai kuma yanzu ne wai iyayenta suke so su nuna cewa ita mutuniyar banza ce ni take tambaya wai da ita da su waye mutumin banza wace a gaskiya su ne mutanen banzan da tun da suka fara sakaci a wannan wato hanya ɗin to haka dai muka san yadda muka yi na haɗa su da wasu organization aka san yadda aka kuma tun daga lokacin ba saboda haka yanzu wannan yarinyar duk abin da ya same ta na lalacewa a rayuwa iyayenta ne sababin lalacewarsu ba ana samun irin wannan wani lokaci za ku ga ko auren ma mace ta yi to wasu iyayen daga gidansu su suke tsara ma yarinya ga abin da za ta yi a ta sata sai su ce mata to kin ga uwanki tana gidan aure a dashi hannu uku ta shiga yanzu tana nan ta cika ɗakinta da kaya ba mata ka ɗinki to ke ma yanzu in a dashen nan dole sai kin shiga idan an ba ki naira 1,000 ki ce fane to ki ce fanan 500 ki dinga shiga a dashen 500 wani lokaci a ce ma hatta in laliban aljihun nan in ya ajiye kayan shi dole sai kin haɗa da shi haka ake koya ma wasu ɗabi'a malafi saboda haka iyaye ku ji tsoron Allah idan ku ga yarinya da kuɗi wanda bai kamata ku ganta da shi ba ku tambaye ta ina ta samu wani lokaci sai ka ga uban yarinya fa yana fama da buhun masara yau ya ka da buhun masara gobe buhun masara ya kai shi ji ba a yi zubar gadi amma sai ka ganta da wata faskatisiyar waya waya saboda tsabar abin nan ko daddan nata ba a yi ɗiba waya ake haka wallahi kaga kuɗin data kaɗai ya ishe ta bala'i saboda haka tun da tana buƙatar dole sai ta hau kan TikTok dole sai ta zama kan internet a kullum sai ka ga datar da kawai take buƙata wacce za ta sa a wayar kullum wannan kaɗai ya isa saboda shi a lalata rayuwarta kuma iyaye suna kallo daga yarinya da waya ta dubunnai a hannunka kina uwarta kuma kin tabbatar ko cewa sai wani ne ya bata ya kamata ki binciki ya aka ya bata waya me dalilin bata wariya aka wayan ya zo hannunka in kuma siya ta ce ki bayani ya aka ta tara kudin da ta ce waya wayan ba wai 50,000 ba ko 100,000 a irin manya-manyan wayoyin nan kaga waya 100,800 100,900 ko wani abu makamancin wannan sai kaga yarinya a hannunka ba ubanta ko mashin bai da shi ba Allah ya sa mu dace mu je ta gaba Dole za ta sake rubuto tambayar ta fito da abun fili da zai fi sai mu amsa gobe in ta sake rubuto tambayar zai fi gaskiya ta fi rubuto abin ya fito fili ne sai mu amsa ban da wannan ba. Haka wata ta kalli mamanta ta ce da ɗan haife ka sai a yi maka iskanci. To maganar da ta ce wasu na yin wata sallar su ba wata sallar tsakani da Allah a ji tsoron Allah ko abinda ba ku gane ba ko ko kina sakaci da komai a duniya to kake wasa da sallah shi yasa duk wanda ya sake aiki a duniya bai kai muhimmancin aikin da Allah ya sake ba duk lokaci a jemai nashi tashiki na Allah idan mutum yana samun matsala wannan bangaren to ko sihiri aka miki yanzu nan sihiri zai tasiri aka miki saboda haka mutum yi wata da ajiye wata akwai matsala ɗaya kenan sannan abu na biyu a magana da take faɗa wannan yana da alaƙa da maganar da muka faɗa cewa wani lokaci iyayen na neman kuɗi a hannun yara wannan abun ba ƙaramin kuskure ba ne iyaye ku ji tsoron Allah gyara wannan wato abun sannan maganar da ta faɗa lallai abun babu daɗi iyaye da yawa ɗaya suna shiga haƙƙin ƴaƴan da suka haifa yanzu akwai wanda na sani ba ɗan Najeriya ba ne yana ɗaya daga cikin ƙasashen nan namu na Afirka sai dai ya ciwo bashi na dalolin kuɗi masu mugun yawa daga ƙasashen Turai yana ta turo wa babansa da sunan cewa za a gina gidan mai za a yi business kawai baban ya ta tsakin gaba ya yi ta kashewa ya ta tsara aure sai da ya dawo yana tsammanin zai ga gidan mai yana aiki kawai sai ya zo na gidan mai kawai ya ka nuna mai fili-fili an dai siye filin wai ana shirye-shirye ba a gina gidan ban kudin da ya turo mutum da an riga an haɗa injina an riga an gama lissafi a matsayin kawai gidan mai ya kammala kawai sai ya zo ya ga fili sau yanzu za ka kama shi aka ɗaure shi don Allah kuna ganin cewa shi ya zo ya kasa kuɗi ya kashe kuma kudin da ya san cewa shi ma ba nashi ba ne rantuwa idan ai kasuwanci yazo ya kashe kudin ta hanyar san zuciya. Kuna ganin Allah ba zai hisabi ba a lahira? Wallahi sai yayi. Shi yasa da wasu ke cewa da rigimar ta taso, wai annabi ya ce anta wa maluka li abika, kai da dukiyar ka ta babanka. Na yace ba ku gane hadisin ba. Hadisin abin da yake nufi anta wa maluka li abika, kai da dukiyarka abin da ka mallaka ya halatta in kana da dukiya babanka ya ɗibi wani abu ya yi amfani da shi gwargwadon yadda ya dace da shari'a. Na ce sai ku haɗa hadisin da ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sai ta hanyar kasuwanci ne. Na ce wannan anta wa maluka li abika na ce lamun ne lil ibaha ba li tamliki ba. In ku an ce kai da dukiyarka ta babanka ce, yanzu idan mutum yana da mata ɗaya ko biyu ko uku, yana da ƴaƴa, yana da iyaye, idan ya mutu ya bar dukiya, matarsa da ya bari da ƴaƴansa da ya bari suna da gadon dukiya ko ba su da shi? Suna da shi ko? To inda a ce kai da dukiyarka na iyayenka ne, da duk wanda ya mutu in yana da iyaye, to da matan shi da ƴaƴan shi bai kamata su gaji wani abu, yanzu ya kamata ya kwashe dukiyar iyayensa. Amma ba haka bane, ba wani mai hankali da zai yi wannan fatawar a duniya ka ce saboda mutum ya mutu ya bar iyaye ga matar shi ga ƴaƴan shi ka ce wai ba za a ba su wani abu. Wannan ya nuna cewa a'a, ba wai yana nufin cewa ba a'a, wannan lil ibaha ne, ya halatta ne wajen cin dukiyar dukanna ana yin irin waɗannan abubuwan wani lokaci. Saboda su ƴaƴan ba za mu ce su faɗa ma iyayensu baƙan magana ba, ko da suna musu abu mara daɗi. Wa inna ma kai ku a matsayinku na iyaye ku ji tsoron Allah, ku sanin cewa akwai haƙƙi akan ƴaƴan da kuka haifa, yadda in suka yi muku ba daidai ba Allah zai tsayar da su ya musu hisabi, kuma in kuka yi musu ba daidai ba akwai hisabi gobe alƙiyama. Dan Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma, rana ce duk abin da kowace rai ta yi sai mun cika mata da shi, babu zalunci, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Tunda kuka ga Allah yana da iko akan kowa, amma ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, na haramta wa kaina yin zalunci, kuma na sanya zaluncin tsakaninku haram ne, kada ku yi. A kace ga cewa kina da ƙarfi akan wata, ki ɗora mata akan abin da ba za ta iya ba, ki ɗauka cewa Allah ba zai hisabi ba. Allah yana iya yin hisabi, wannan yana daga ciki. Shi yasa za ku ga a shari'ar musulunci ba wai ɗan adam ba, ko dabba ce aka azabtar da ita ta inda bai kamata azabtar da ita ba, akwai matsala. An taɓa samun matsala wani raƙumi, tunda dama horewa ce ta Allah, in ba horewa ta Allah ba ta za a tara raƙumi kaman guda 15-20 da ɗan ƙaramin yaro ya kora su sun bi shi. Duka lokaci da Allah ya ga dama ya jarrabe ka, in ɗaya kan dare maka ya hauka ce, wala sai dai a zo a harba wani kun, amma ba yadda za a yi da shi. Wala ka aka ji aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani raƙumi nan, ana ganin raƙumin nan fa ya hauka ce zai iya yin kisa. Annabi ya taso ya zo ya samu raƙumin a kango, ya kama akalarsa yana tsaye, raƙumin ya gurfana a ƙafar shi. Annabi yana magana ko sai ka ga raƙumin yana hawaye. Sai manzon Allah ya ce ina mai raƙumin nan, sai ce gani. Sai ce raƙumin nan bayanin ike ne cewa kana masa kaza, ka bi tsoron Allah ka bari. Wannan fa dabba ce ba, Allah ya sa mu dace. Shi kenan ko? Inna alaina lil-huda.
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا لا يصلاها إلا الأشقى الذي تهدى
Allah ta'ala ya ce inna alaina lil huda, lallai aikin mu ne muwa mutane bayanin hanyar shari'a, wa inna lana lil akhirati wal ula, kuma a wajen mu duniya da lahira take. Wa anzartukum, muna muku gargadi da kashedi da ahir da jan kunne na naran, wata irin wuta ta lazza da take da tsannan kuna. La yaslaha, babu wanda zai kona da ita illa al-ashqa, fi mafi tatsewa a lahira. Allazi kazzaba, wanda zai karyata wa tawalla ijuya baya, wa sayajannabuha al-atqa, amma mutumin da yake mai tsoron Allah zai iya kokarin sa wajen nisan tsa. Allazi yu'ti, wanda zai bayar da malahu dukiyarsa, litazakka, yana neman ya samu tsarki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma li ahadin indahu, babu wani mutum a wajen cikin mutanen duniya da yake da wani abu min ni'imatin na ni'imar da tudu za zai iya saka masa da ita. Illa ibtigaa wajhi rabbihi al-a'la, sai dan neman ganin fuskar ubangijinsa al-a'la, mafi ɗaukaka gobe al-qiyama. Wa la sawfa yarda, kuma da sannu zai samu wannan yardar. Qala Qatadatu, al-imamu Qatada yake cewa inna alaina lil huda, ai nubayyinu alhalal wal harama, aiki ne akan mu inji Allah muwa mutane bayanin abin da yake halal ne da abin da yake haram ne. Wa qala ghayruhu, wasu daga cikin malamai suka ce shine man salaka tariq alhuda, duk mutumin da ya shiga hanya ta shari'a, wasala ila Allah, zai kai zuwa ga Allah. Kamar yadda ko ga alqur'ani Allah ya kira shi ya ce hudan lil muttaqin, shari'a ne ga masu tsoron Allah. To asali ana kiran sambun, ana ce masa alhuda a larabci, saboda yanzu idan kika shigo gari, tun daga shigowa gari ko baki san ko ina ba, inda za a dinga sa sambun ta sa aro a ce nan gurin sunansa kaza, idan kin zo za ki dama. Yanzu an mai map google yanzu da murya da komai, in kana tafiya in ka sa sunan unguwar da za ka je, zai dinga faɗa maka saura kilomita kaza ko saura mita kaza, in ka zo guri kaza dama za ka yi, ko in ka zo guri kaza hagu za ka yi, har ya kai ta inda zai kai ka. To yadda kuka ga ana kiran sambot da wannan sunan, to haka alƙur'ani yake. Ma'ana cewa duk wata aya da kuka gani a cikin ƙur'ani, to idan ɗan adam zai bi abin da ta ƙunsa, to abu ne da zai kai shi zuwa ga Allah da lafiya. وجعله كقوله سيسن ياشك منفق انسا وعلى الله قصد السبيل الله سبحانه وتعالى ودنشني وتويكم ومتعني بياني شيوا باهن يدتكني قكيا سنن ومنها جائب سنن الله ينا ومتعني بياني باهن يدتكي كركتكيا كما يدعي شيوا كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين dan tafarkin mujrimai ya bambanta da waɗanda yake ba na mujrimai ba. Wa qawluhu ta'ala wa inna lana al-akhirata wal ula, ay jami'u mulkuna, dukkan mulkinmu, wa ana al-mutasarrifu, nini nake sarrafa shi. Shi yasa kuke karantawa a cikin suratul fatiha kuke cewa maliki yawmiddin, wanda ya mallaki ranar sakamako. Ba ranar sakamako din ba, a had duniyar tashi ce an faɗi ranar sakamako ne a can, saboda yanzu a nan wajen mafi ƙaranci za ku ga cewa duk talaucin mutum a duniya ba yadda za a ce wai kayan da zai sama bai mallake su ba, ko ƙwaya ɗaya ne, wani ga sunan da gidaje, wasu da motoci, wasu da kaza, amma a alƙiyama ko kayan da ɗan adam zai sa a jikinsa bai mallaka ba. Allah ya ce walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, za ku zo mana ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka halice ku a nan cikinku, akwai wacce ta zo duniya daga cikin mamarta da wannan kayan a jikinta, ko haka ta duro ba komai daga baya aka nemi kayan aka sa mata daga baya ne, yadda kika duro daga cikin cikin mamarki ba komai, to haka za a je gaban Allah a tsaya. Shine na aka sai bayan ya mallaka din, sannan yana da iko akan abin da ya mallaka, dan akwai wanda zaka ga abu nashi ne amma abin yafi karfin sa, zai iya sawa zai iya hanawa, to shi kuma Allah ba haka yake ba. Anzartukum naran talazza, ina muku gargadi wuta wacce take hunduwa take kunnuwa. Anna Umar bin Bashir sami'tu Rasulullahi yaqtubu yaqulu nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana huduba yana cewa anzartukum naran sai da annabi ya fada su uku, hatta law kana rajulan kana bisuq ila sami'ahu min maqami hada, lokacin da annabi yake fada wannan ko mutun yana cikin kasuwa ne yadda annabi ya daga sauti da murya sai da zaman to yana ji, hatta waqa al khamisatun kanat ala atikihi inda rijlaihi, sai da zaman to katifar da ya dauko sai da ta fado akan ainihin daga kafadarsa wajen ainihin wato kafafunsa. Wa anhu aidan qala, yake cewa manzon Allah ya ce inna ahwana ahlin nar azaban, mafi sauƙin in wuta a wajen azaba mannahuna alani wa sharakani minan nar, wanda yake da takalmin yana da hanci guda biyu na wuta, yagali minhuma dimaguhu, wanda kwakwalwarsa kwanyarsa za ta dinga tafasa, kama yagali almirjal ma yura anna ahadan ashadd minhu azaban, kaman yadda tafasasshen tukunya take tafasa irin yadda ake gani, cewa anna ahadan ashadd minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban, kai zaka ganin cewa wannan fa shine makura wajen azaba, amma kuma fa shine ma mafi sassauci. Yanzu wannan ba wutar lantarki bace, yanzu a cikin ku nan idan yanzu da za a zaro waya a nan wajen a fito da jar wayar da baka wayar, sai ce ana so ki rike ta minti biyar, da Allah cikin ku a nan waya zai iya to ba fa wannan wutar ba talantarki. Idan kuka haɗo wutar duniya kaf gaba ɗaya, annabi ya ce kaso ɗaya ce fa cikin kaso saba'in ta lahira, to kuma fa can za a jefa mutum. Ai akwai aiki, Allah ya raba mu da wutan nan, Allah ya sa ku motsin ta kada mu ne, wannan kenan. Shi yasa za ku ga ɗan adam dole sai an canza mai fata ba wannan fatar ba, hatta girmansa sai an canza in zai shiga wuta, dan manzon Allah ya ce haƙurin ɗan wuta baya ɗaya ya kai girman dutsen Uhudu, dutsen Uhudu kuma dutse ne a tsaye haka ya kai wajen kilomita 13, da sai aka ce haƙurin ki kwaya ɗaya kawai ya kai wajen kilomita 13, ya girman mutum yake shi kuma. To sannan kuma akwai wanda suke ba ƙasa da wutar, halittar ɗan adam da za a mayar da su jibga-jibga haka, sannan a kawo mai mutane a saka a kawo mutane su daddane, ai ko ba bala'i ko wa'innan kawai aka tsaɗora wa mutum aka ce su danne shi, ai ya gama ganin bala'i ya yi. Wa qawluhu ta'ala la yuslaha illa al-ashqa, ay la yadkhulaha dukhulan, ba wanda zai shiga wuce shi da la yuhitu an yuhitu bihi min jawani jami'i jawanibihi, wanda azaba za ta kiwo shi ta kowane bangare illa al-ashqa, shi mafi tabiwa. Kun mafassaruhu fa qala sayati alladhi kazzaba, wanda ikariyata ay bi qalbihi da zuciyarsa, wa tawalla ijuya ba anil amal bi jawarihi wa arkanihi, babban suka kin aiki. Kamar yadda kuka san malamai sun ce imani ya kunshi abu guda uku, zuciya yake ta kudurci abu, sannan baki ya farka, sannan gabbai su tashi su yi aiki. Sannan imani yana karuwa idan ana ma Allah aikin da'a, sannan imani yana raguwa idan aka damfari aikin sabo. Da shi yasa nan yake allazi kazzaba ai bi qalbihi, zuciya ta karyata ta kiyarda, wa tawalla ay anil amali bi jawarihi wa arkani, gabbai suka kiyarda su tashi su yi aiki. Shi yasa kullum muke ce ma mutane su guji fadar magana a bakin su wacce ta saba ma abinda zuciyarsu take kudin cewa daga nan ne munafinci ke shigo mutum Allah ya raba mu da munafinci ana abi huraira ta kala manzon Allah yake cewa kullu ummati yadkhulu tadkhulul jannata yawmal qiyamati illa man aba al'umma ta in an ji lahira kowa zai shiga aljanna sai dai wanda yake shiga qalu ya rasulullahi man ya aba sahabai suka ce to waye da yake shiga aljanna qala sai manzon Allah yake to man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba in ji aka je lahira duk wacce baki ganta aljanna ba to wallahi ki tabbatar ba ta bi manzon Allah bane shine ko duk kuma wanda ko gani a aljanna wallahi bai yiwa mutum ya shiga aljanna sai ya bi manzon Allah sai shi yasa ibnu dan yake cewa turqul huda mastudatun illa ala man amma hadhal wahyi wat tanzil duk wata hanya da dan adam zai bi ya sabu da Allah lami lafiya babu matsala Allah ya rufe kofar da yadda da ita ba sai idan mutum ya dawo ta hannun manzon Allah zai bi haka yake fa yake cewa fa idan adalta ala tariqi in ka riga ka kauce ma hanya fa alam bi annaka ma aratta wusula ya taliban darka alhuda bil aql duna alnaql lam talqa li zaka dalila to wannan shine to sai wasu suka dauki din annabi sai suka mayar da shi sai koma kida da waka da rawa shine bin annabi a gurin su zaka ga suna ta magana akan san annabi amma daga karshe mai suka dauka san annabi shine kawai ya kare a kada kada da wake wake shikenan amma annabi ya ce ai gaba sun dawo sun yamma sun kidi su a gurin su kada kada da wake wake shikenan kawai duk ta bargazar da mutum ya zo yayi shikenan wake wake haka suka mayar da shi har sai da ta kai abubuwan da hankali ma bai kamata a ci yana dauka ma duk sai da aka zo aka shigo mana da su da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga yarinya kawai in banda muka taso musu abin da zai yi wa ai mu ubanta sai ga ta zo tana wa annabi sai ta ce wai wai jiya annabi ya zo wajenta ya zo da Abubakar ya zo da Umaru annabi ya kama mata kai ba kwa gani ba kwa gani ku to Allah ya taimake ku da ba kwa gani amma mu da muke biye biye a social media ai muna gani kuma muna da bidiyoyin jawa ko ba ku san bala'in da ake ciki bane da masifar da ake ciki wata mata ce annabi ya zo ya rungume ta wallahi haka suke duk muna nan da bidiyoyin wallahi haka suka mayar da annabi ya koma abin wasa kuma su ne masoya annabi wanda aka yanzu ga wakar wannan mawakin da Allah ya masa tsawon rai wataƙila in an ce wasu sai sun bauta mai ba abin mamaki ba ne wannan fadar biyan don mutane na son jin waƙoƙinsu mu ma muna ji ne kawai saboda lalura wasu kalmomin da wasu alfatsin musamman yake faɗa amma da Allah ya mai wasu ba su ma ɗauka cewa ba waƙoƙinsa na da matsala tunda ya yabi annabi ba su ma ɗauka ba kuma abin suna cike da kurakurai na aƙida mutumin da yake waƙa su yake labarta rasulullahi idan yana saurarenta da ya kunna ya fara saurare yana jin da annabi ne yana tahowa haka ba yake yi ba waƙa ce aka yi amma in dai zai kunna yana jin sanda annabi yake zuwa da annabi nan ya zo a waƙa Allah ya kiyaye wannan kuma in kai magana wani sai ki maka ai makin wai kai da kake wannan bayanin wai kai ne makin annabi wa qawluhu ta'ala wa sayyidannabu hal atqa ay wa sayyizahu da sanaza anin santar anin nari daga wuta attaqiyun naqi mai tsoron Allah mai tsarki al atqa thumma fassarahu bi qawlihi alladhi yuti malahu yatazakka ay yasrifu malahu walladhi karkatat da dukiyarsa fi ta'ati rabbih wajen da'ar ubangijinsa li zakkiya nafsahu dan ya tsarkake ransa وما له ذلك يس وما وهبه الله من دين ودنيا da abinda Allah ya masa baiwa na duniya da addini وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس بذله ما له بعد ذلك يس ليك بكثرة في مكافأتي yana jiran sakamakon man azza ilayhi ma'rufan wa nahi ma alheri in za ku yi wa mutane abu ku yi musu dan Allah ku rabu da su mutane da kuke gani wallahi tallahi wasu dabi'a su gara dabi'un dabbobi da dabi'a su yanzu nan ka wa mutum alheri gobe ya dawo ya kulla maka shari ya fi komai sauki amma in ka wa mutum abu dan Allah ka rabu da shi duk abin da ya biyo ba dama ba dan shi kai ba dan Allah kai an gane to suna ba da dukiyar fi mukafa'ati man asda ilayhi ma'rufan a muqabilin wanda yayi musu wani abu mai kyau sai su ba da dukiyar su fa huwa yu'ti fi muqabalati zalika shi kuma a muqabilin wannan yake bayarwa wa innama tafa'ahu zalika ya bayar da wannan ne illa tibaa wajhi rabbihil a'la ay tama'an yana kwaifi an yi hasil lahu ru'yatuhu fi daril akhira ya ga fuskar Allah gobe alkiyama wa raudatil jinan sannan ya shiga kuma dausiyoyi na aljanna qala Allah ta'ala fi Allah yati wala sawfa yarda ay wala sawfa yarda man ittasafa bi hadhihi sifati duk kuma mutumin da yake sifatu da wannan sifa sannan zai bayar da duki ya ci yadda yake zama dan Allah zai zai samu yardar Allah kuma Allah ka samu yardarsa samun yardar Allah daga duniya nan Allah ya faɗi cewa walidwanun minallahi akbar ki aikin da Allah zai yarda da ke tun kafin ki bar duniya ya ma fi aljanna da za ki je ki shiga girma ma saboda haka wannan yana ciki Allah ka sa Allah ka yarda da mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi addu'ar da nake zan faɗa jiya ita ce alhamdulillahi alladhi afaqani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila in kin ga wani Allah ya jarrabe shi da wani abu mara kyau to in kin kalle shi abinda zaki faɗa alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi godiya ta tabbata ga Allah da ni ya bani lafiya akan abinda kai ya jarrabe ka da shi wa faddalani ala kathirin min khalqika mimman khalaqa tabdila sannan jiya wata mata ta yi magana barakar ne na muke fara karatun nan tare ne goma ne wata ta zo jiya ta ce wata ga an tashi da wuri wai da wani sha ɗaya ke fara a tashi sha biyu to to shi kenan wata take magana goma ne indi sha ɗaya da ake tashi to maka ɗan gota goma da wani abu a tashi sha ɗaya da wani abu kowa da buƙatunsa na alkhairi Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah kuma ya tsare mana shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa muna cikin ƴantattun wannan wata wanda suke da matsaloli a gidajensu na aure Allah ya kawar da matsalolin wanda ba su da matsaloli kuma kada Allah ya kawo musu matsala matan da suke neman mazaji na aure Allah ya ba su muna roƙon Allah ta'ala Allah ka zaunar da jahannan lafiya muna roƙon Allah ka zaunar da jahannan lafiya Allah ka sa wannan shine ƙarshen jahannan fitarta daga matsalar nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wanda suka karkace a cikin mu Allah ka dawo da su kan hanya wanda ba su karkace ba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya hana su karkacewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين